إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا قديا قال الله مدوكا كنسركي دا يكادر تتروار مو أولا مسلات نا مسجد الدعوة والإرشاد أنا أنقواتا سيكي ديبتي إن دمو تيقباتا دكارات اللي تاهم بلوغ المرام أكو وطيرانا تجمع منا فاتن الله مدوكا كنسركي يداتا دمو دفر إن ديدي سننكما يبامو إيكو أيكي دا أبن نمو تيكارن تاوا kahin mu ci gaba daga inda muka tsaya akwai tambayoyi sai dai mafi yawancin tambayoyin na yau suna da alaka ne da maholki kusan ina tsammanin ine bai wucewa sai na samu da tambaya ta akan maholki to daga cikin tambayoyin maholkin wanda naga a yau yana da kyau mu dan tunatar da shi wanda yana da muhimmanci shine wata ma'aifiya ce ta turo da tambaya akan cewa a gidansu kwanan nan suna fama da yawan mahulkin macizai ma'ana ba mutum guda ba da yawa daga cikin yan gidan tunda babban gida ne wanda iya da kakanni duka suna a ciki kaman gandu ne haka to suna yawan mahulkin macizai to menene wannan menene fassara wannan mahulkin to a iya bin diddigin da nayi mafi yawancin malumai suna fassara mahulkin macizai da cewa ɗaya cikin abubuwa guda biyu ne musamman idan ya kasance maholkin ana yin sa ne a cikin gida kuma macizan ana ganin su ne a cikin gida kuma haka ita ma ta fassara maholkin suka ce maholkin macizai na farko yana nuna da cewa gidan da suke ko kuma a inda suke wannan maholkin akwai aljannu a cikin gidan akwai shedannu a cikin gidan kuma wannan fassarar ta su ta yi daidai da asar hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka taba bada labarin wani ɗaya daga cikin sahabbai da ya isko maciji ya koro matarsa a waje yana zakuwa kawai ya sare takobi ya hidda takobi ya sare wannan macijin to sai ba a ma san da shi da macijin wanne ya riga wani mutuwa ba su kai mutuwar kasko da aka ba manzon Allah labari sai manzon Allah ya ce a Madina akwai sabin musulunta macizai akwai sabin musulunta daga cikin aljannu suna da siffa ta macizai na haka in kun gan su a cikin gida kada ku yi saurin kashe su har ku nemi su hutar daga cikin gidan in sun kun nemi su sau uku ba su yi ta ba in yi so wannan lokacin kuna yi ku kashe su to kun ga kun bayan wannan kuma akwai hadisi ƙara wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta aljannu da cewa yana daga cikin siffa ta aljannu suna yawan zama macizai wanda hadisin shi ma mun taba kashi ina ce a wajen tafsiri ne kenan maholkin macizai yana nuna gidan da ke da aka yi maholkin a ciki kuma inda aka yi maholkin to akwai aljannu a cikin gidan akwai shedannu a cikin gidan kenan a wannan lokacin suna da bukatar ne suna da bukatar yawaita suratul karatun suratul baqara a cikin gidan da kuma yawan askar da karatun alqur'ani umuman wannan shine kenan fassara ta farko fassara ta biyu suke cewa maholkin macizai yana nuna mutum yana da wani maƙiyi kuma mafi yawanci yana nuna maƙiyin kusa gare ka yake ma'ana daga cikin na kusa gare ka ne kana da maƙiyi wanda yake son yi maka makirci ko kuma yake nan gare maka makirci haka suka fassara kuma wannan fassarar da suka yi a tajribata na gano haka ne domin ba a jima ba sati wanda ya wuce ɗaya daga cikin 'yan siyasa ɗalibai wanda shi ma danginmu ne gari guda muke inan nace yan siyasa dalibai ina nufin yan sandika kun san Abdul Muni kwanan ga suna cikin zabe ko zaben shugaban Abdul Muni wance shugaban Niger ba to shugaban jami'ar Abdul Muni to akwai ɗaya daga cikin su dan garin mu ne yana neman wannan to a sati biyu da suka wuce sai ya kamu da rashin lafiya ciwon ciki zanga zanga in ya ci abinci ama yake shi yake in dai kun bai ci abinci ba lafiya lau amma da ya ci abinci sai ya ama yake shi kuma kun san babu abin da yake saurin kariya ƙarfin jiki kamar yawan amai amai in kai ini guda kana yin amai to kai sai za a gane alama za ka rame to ina da wanda ya sati biyu baya cin abinci duk ya lalace kamar mai cutar sida ma'aifiyar tasa ta taso tun daga gida ta kira ne tace da Allah ya ishe in gani abin da ya kamata a yi mishi dan muka je ziyarar tasa ina masa tambayoyi matsalan kuma ciwon nasa an je likita da yawa tunda ya kashe kuɗi masu yawa duk likita da aka shi aka yi visit sai a ce baya da ciwon komai lafiya nawa yake hada radio ayi da kuma yake da suna echography duka ana yi amma ba a ganin komai amma shi kun baya da lafiya to kun ga mafi yawanci duka irin wannan ciwon akwai yake da suna da kaji irin wannan matsalolin to akwai lauje cikin nadi da nazo ya gaya mini ga abin da yake fama da shi nace masa baka yin maholki sai ce wallahi yanzu haka kamin ku zo sai da mai maholki nace wani irin maholki kake yi nace to yana maholkin namomin daji ko kuma wata halitta haka ban tsoro amma maholkin da yake wani shine maholkin macizai sai nace aha nace tunda kace kana maholkin macizai to shikenan an zo karshe nace mishi to maholkin macizai mafi yawanci malamai suna fassara shi da abubuwa guda biyu na farko inda kake akwai aljannu akwai iskoki ko kuma akwai wani maki yana jin maki in gaya muku sai ya zagura ya zamne abin da yake so da ma a gaya mishi tunda dan siyasa ne kun balle ya shahara sosai wanda ana watsa malam yake da suna dan gaba shi ne zai zama towa shugaba sai ya zamne dan Allah ya taba shi labari ne ce to indai haka nan ne kina akwai alamun cewa akwai iskoki tare da kai ko kuma akwai alama ta sihiri amma nace mishi daga cikin sharadi fa eh amma mutum sihiri baya dacewa ya tasa zarge-zarge a cikin zuciyarsa na cewa ga wanda ya mini domin wannan yake ya zama to kuma na doka alhaki kace kamar da al'amarin ka zuwa ga Allah muka dai sa tsari na abubuwan da za su taimaka masa wajen kawo saukin abu a takaice wannan shi dai ne kenan mafi yawancin fasara ta maholkin macizai Allah ya kare mu da irin wannan maholkin kenan da kai maholkin macizai to ka san akwai matsala an gane da ke ku wannan shi ne kenan za mu tashi a in ba a manta muna a cikin babu adabi qada'il haja babu ne bayani akan ladubban biyan bukata idan ba a manta ba a yau za mu tashi hadisi na 16 shine hadisin abi huraira mala yake cewa wa an abi huraira radiyallahu anhu qala an karbo daga abi huraira ya dar Allah ta kara tabbata a gare shi yaje an yi shi ko wannan hadisi an yi shi shine dai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa naha an yustanja bi azmin yayi hani akan a goge hitsari ko kashi da kashi yayi hani akan ayi tsarki da kashi aw rawthin ko kuma kashin dabbobi wa qala sayyati innahuma la yutahhirani lallai su biyun nan kashi da kuma kashin dabbobi ba sa tsarkakewa rawahu Daraqutni al-Imam Daraqutni rawaito sa wa sahahahu kuma ya inganta sa a takaice wannan hadisin yana goyon bayan sauran hadisan da suka gabata ne na cewa ya halatta a lokacin da mutun ya rasa ruwa yayi tsarki da dutse akwai malaman da masu ko da akwai ruwa in kana ganin akwai mashakka akwai tsananin sai ka nemo ruwan kana iya kai tsaye kai da dutse kuma da ka samu ruwan da ba za ka ce ba sai ka koma ka wanki a ya isa kenan sai manzon Allah ya gayi ba ma dutse ba malamai suke cewa dukkanin wani abu wanda yake tsarkakacce to kana iya kai tsarki da shi idan ka rasa ruwa ba sai dutse kawai ba dalilin da yasa suka ce ba sai dutse kawai ba shine nan manzon Allah ya ce kada a yi da ni da kashi da kashin me da kashin dabbobi to da Allah kashi da kashin dabbobi nau'i ne daga cikin duwatsu a kenan tunda har aka hudda kashi da kashin dabbobi sai nuna duk wani abu tsarkakacce kana iya kai ne kai tsarki da shi ka wan mushwar ka jawo ka goge duka wannan yana yi insha Allah wannan shine kina insha Allah hadisi na gaba wa an abi huraira radiyallahu anhu qala kuma an karbo daga abi huraira har yanzu yardan Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi yace istanjihu min albawli ku tsarkaka daga hutsari fa inna amata azabil qabr minhu domin mafi yawan azabar kabari ta dalilin sa ne rawahu Daraqutni Daraqutni ya rawaito sa walil hakim akwai ga riwaya ta Imam Hakim aktharu azabil qabri min al bawli mafi yawan azabar kabari dalilun husari ne wa huwa sahihul isnadi kuma hadisi ne wanda isnadin sa ingantacce ne an gane da kyau ko kina wannan hadisin yana tsoratar da mu akan ni akan yin wasa da yin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin yake mafi yawan azabar kabari dalilin menene dalilin rishin sarkaka daga husari ne washin abun tambaya menene yasa ma har ya kai ga rishin sarkaka daga husari yake washin ta mutum azabar kabari dalilin wannan shine rishin sarkaka daga husari yana da jawo abubuwa masu yawa daga cikin abubuwan da zai iya jawo maka shine kana iya yiwa kai sallah alhali baka da me baka da sarki kenan sai zaman to salloli da yawa da kai Allah bai mi ba bai amshe su ba kenan kun ga babbar asara ce shi yasa kenan tsakaka daga husari yake abu ne mai muhimmanci mutun yayi kokarin ganin yayi mi ya tsakaka daga husari ko daga najasa daga dukkanin dai abun da ya shahi meke da suna abun da yake walwale arwallahi yake wajabta sai an wanke ko kuma sai an yi wanka kina irin husari irin mazi irin meke da suna sumani irin su wadi dukkan su abuwa ne wanda ya kamata a ce ko da yaushe ka zan kula shi yasa yana da kyau a duk lokacin da ka tashi da kwana ka san da cewa kuma kayan da ka tashi da kwana da su zaka je kai sallah to kai kokarin bincikan wandan ka an gane da kyau ko da ana samu wannan matsala an gane da sai yanzu kafin mu hau minbarin ga akwai wanda ya kira mai namin wannan tambayar mu je gaba akwai hadisin da yake da alaka da tambayar shi sai mu kawo ta mu tattauna ina ji da mai mai magana sai da ya dare ya kalle ni yana kallo na an gane da kyau ko dan saboda alhamdulillah da yake da suna muna hira sosai da dalibai wanda abu ne wanda ina jin dadin shi sosai tunda suna karar da ni tambayoyin da suke yi su mini tambaya dalilin tambayar da suke ban san abin ba ni ma in tambaye na sama gare ni sai in sani kuma na karu da wani abu kenan wannan shine akwai hadisin da muka yi cikin mutu yake da suna Umdatul Ahkam wanda yake hadisin Bukhari da Muslim wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo akan hanya sai ya tsinkaye kaburruka guda biyu sai manzon Allah yace innahu ma layu'azzabani lalle wannan kaburburan guda biyu ana musu azaba sai ce wa ma yu'azzabani fi kabirin kun ba dan wani babban abu bane ake musu azaba ma'ana babban abu a wajen mutane an gane da kyau amma a wajen addini manyan abubuwa ne sai manzon Allah yace amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima na farko daga cikin dai daga cikin kaburburan gudan ya kasance shi aikin sa shine ya da annamimanci gutsuru tsoma hada mutane hada doko magana wangai kaima wanga nabiyun kuma sai manzo Allah ya ce kana la yastatiru minal bawli ya kasance baya tsarkaka daga kusari an gane da kyau ko to wannan shine kenan yana daga cikin abin da zai ja mutum azabar kabari rishin kula da tsarki na husari ko abin da ya kama da haka مالك وعن سراقة ابن مالك أنكر قولك سراقة ابن مالك رضي الله عنه يدر ألا تكار تبتا أجريش قال ياتي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاء ألا ياكو يدمو في الخلاء بنغنى دبن باكي أن نقعد على اليسرى أكن مقرهنا أكن داما وننصب اليمنى سيمكها كهاتا dama kenan mu dogara akan kafa ta hagun sai mu meke da suna mu kafa ta dama rawahu al-baihaqi bi sanadin da'if imam al-baihaqi ya rawaito sa da sanadi wanda yake mai rauni hadisi ne da'if waye gane wannan hadisin ya umurce mu da mu dogara akan musugunna akan kafa ta dama ta hagun mu kafa ta hagun ta dama waye gane wannan hadisin ya nuna muna a aikace aha waye gane shi ya nuna muna a aikace a samu dan saurayi ko babu ko ni aha to tunda wajen ilimi ne jazakumullahu khairan at-takbir yanda latti zai haka da ni ma'ana kafa bangaren dama shi zaka mi shi zaka dogara akan shi an gane da ke ku bangaren hagun shi kuma sai ka dan sosota shi kada ka dogara akan shi ma'ana dukkanin wannan yana nuna mana yanda duk abin da ya shahi kazanta an yi so mi bangaren dama ka hibashi mi ka hibashi bangaren hagum ka hibashi karhi an gane da kyau ko wannan shine kenan insha Allah jayyid a hadisi na gaba malai yake cewa kenan wannan hadisi ne da'ifi amma akwai malaman da suke ganin wannan maganar kaman a alikitance kaman akwai daga cikin malaman da suka ga likitocin da suka ga wannan zaman da yazo a hadisi ko da yake hadisi ne da'ifi domin na ga muku da cewa so da yawa aka ce hadisi da'ifi ne take aiwa jingina saga manzon Allah da'ifi ne amma jingina saga wani malami ko wani tabi'i ingantacce ne an gane da kyau ko mafi yawancin hadisi da'ifi sai ka samu yana da asali a wajen magana ce daga cikin mangunan wasu malumai to idan ma mun dauke shi akan cewa magana ce daga mangunan wasu malumai masu maluman addini to likitanci ya nuna cewa haka ne mutun ya dogara a bangaren shi na hagun wajen biyan bukata wajen yin kashi yana taimakawa wajen kashin ya hito da kyawu an gane da kyau ko shi yasa suka ce bishkin nan bese wanda ake hawa an ga wanda ita zamna ne zaka yi lahiya ne ko kai zamna ka cire wando wando yana can kasa in ma kana so kana zamna kana karatun jarida an gane da kyau ko to irin wannan bese kin suka ce kashi baya hutuwa da kyau wanda kashi hituwa da kyau ita ce dushkada wanda zaka azakawa hunka bayan ka kami ya tai can kasa dushde tada salanga tada suka ce irin wannan tsugunni kashi ya hituwa da kyau hiya da mi hiya da irin wannan bai ce wanda zamana zaka yi lami lahiya da an gane da kyau ko kunga ashe nuna mana tura suna kirkira mana wasu abubuwa wanda ma asali cutar da mu ma kawai za su wannan mu kuma muna ganin kawai bariki ne inda ɗaya daga cikin wasu doktocin mu na jami'a wanda yake shi da mutum ne mai ban dariya ya aza wani hoto na wata dush an gane da kyau ko dushkin yanda kaga kujerar sarki kujerar sarauta haka dushkin take haka salangar take sai ya rubuta a ƙasa sarki sarki ne ko aban daki an gane da kyau ko ma'ana shi har cikin dush ma sai ya gudu sarauta inda kun gani yanda kaga lahiya lau har ma sai ya aza hannun shi kuma yanda siffanta dushkin yace idan mutum ya kashi salanga ita za ta wanke mishi bayan wannan kuma akwai biton da zaka danna in ka danna sai ta maka visit kun san ana visit na kashi da na hutsari ko sai ta maka visit in kashinka da hutsarinka akwai wata cuta ko babu wata cuta an gane da kyau ko to nace a irin wannan sai ta tado maka da tension kada lahiya lau kada tunanin baka da ciwon komi sai ta kankalo maka da wani tashin hankali kuma to kun ga dai duka wannan abubuwa ne wanda suke nuna ashe ba komai bane na ci gaba yake ci gaba ga lafiyar mutum an gane da kyau ko wannan shine kenan insha Allah a hadisi na gaba wa an Isa ibn Yazdad an karbo daga Isa ibn Yazdad an abihi daga ma'ashinsa radiyallahu anhuma ya ta Allah ta kara tabbata a gare su qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wanzu Allah tsida da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace idza bala ahadukum idan dayanku yayi hutsari falyantur zakarahu to ya matse ya kakkabe azzakarinsa ma'ana ya matse ya girgiza azzakarinsa salasa marratin sau uku rawahu ibnu majah ya rawaito sa bi sanadin da'ifin da sanadi mai rauni kenan kun ga wannan hadisi ne da'ifi kun ga kenan kai tsaye idan ka karanta iziya a cikin iziya akwai inda aka zo bayani akan idan mutum ya hutsari sai ya mi sai ya matsa ko ya matsa sai ya tatsi to kun ga duka wannan baya da asali addini hadisin da suka dogara hadisi ne da'ifi kuma likitoci ma sun tabbatar da cewa wannan yana iya jawo yoyon hutsari an gane da kyau ko yana iya jawo yoyon hutsari yawan yin wannan yana iya sa mutum ya zan ciwon al'aura ko kuma ya kamu da ciwon yoyon hutsari ko kuma in bai kamu da ciwon yoyon hutsari ba ya kasance hutsari yana mishi wuyar rikewa kusa akwai mutanen da haka suke ba su da jimirin rike hutsari to irin wannan yawan masa azzakari da kuma karkada shi lokacin da kai hutsari yana iya jawo wannan kenan wannan at-takalluf ne tilasta kai ne abinda Allah bai dora ma mutum ba al-imam ibn taymiyyah ma yake cewa wannan bid'a ce ma'ana ka zo wajen hutsari bayan ka kare hutsarin kai ta kalkadawa ko kuma kana matsawa nawai dan saboda wanda yake ciki ya hutu a idan ka kare shi kenan ka kare kenan wanda zai zakkowa daga baya zai iya taru idan lokacin da ka zo yin wani sai ya biyo sa daga baya ma'ana dai baya daga cikin sunna matsewa ko kakkabe me yake da suna ba kakkabewa daban sannan kuma matsewa daban nan da aka ce yantur annatr shine kaman ka matsa abu sai kuma ka girgiza shi kun ga kaman abu guda biyu ne matsewa da mi da girgizawa amma kaman irin dan girgizawar da zakai wanda ba tare da matsa ba a sama sama ina ganin irin wannan yana da kyau ma dan saboda yana taimakawa a wajen wanda yake baki bakin nan ya huta musamman idan kasance baka da ruwa idan da dutse ne zaka kenan wannan zai rage ma hutsarin kai da yake a gaban al'aurar taka hadisi na gaba da yake cewa wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan abbas yardar Allah ta kara tabbata a gare su yana da kyau in kara fadakar da ku cewa wannan magana da likitoci suka wadi yana da alaka da istimna'i an gane da kyau ko istimna'i dama asali dan me sa suka ce yana cutar da al'auran mutum dan saboda matsa wannan da kake kana tausawa kana me da sauransu kana matsa kana tausawa kana yin kwana da ina da ina da shi wannan shi ke jawo matsalan ga al'aura to shi ma kaman dai ne da me da waccan ta hutsari kin kai hutsari ka koma kana matsa kana girgizawa dan saboda wancan ya huto to bambanci shine shi wanga in kai shi can dai ba kai abin da yake haramun ba a kai tsaye amma shi kuma wancan in kai shi me zaka karewa da shi zaka kare da zunubi tare da me tare da cutar da al'aurar taka na gaba yake cewa wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga ibn abbas yadar Allah ta kara tabbata a gare su annan nabi sallallahu alaihi wa sallam lallai annabi tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa sa'ala ahla quba'in ya tambayi mutanen quba fa qala sai ce inna Allah yuthni alaikum lallai Allah yana yabonku fa qalu sai suka ce inna nutbi'u alhijarata alma lallai mun kasance muna bin ruwa da dutse ma'ana in muka yi hutsari muka goge da dutse kuma zamu karuwa mu sa rawahu al-bazzar الامام البزار يروي توسا بسند ضعيف ده سندي مي روني واصله في ابي داود كما اصلنسا ينا ا cikin ابو داود وصححه ابن خزيمه الامام ابن خزيمه يا انغنتاسا من حديث ابي هريره احاديث ابو هريره رضي الله عنه يدر الله تكار تبتا اغريسا بدون ذكر الحجاره سيدي شي باي امبتو دوا سو با باي امبتي دوا سو با wannan hadisin bangare guda biyu ce gare sa bangare guda bai inganta bangare guda ya inganta kinan asalin sa ibnu abbas yake cewa ko kuma a na abi huraira shi yake inganci abi huraira yake cewa lokacin da aka saukar da aya ta ina tsamani suratul tauba inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a cikin masallacin nan akwai na quba akwai wasu mutane wanda suke son tsarkaka anan sai Allah ya yabi waɗannan mutanen da suke a quba masallacin quba shi masallacin quba shine asali ma masallaci na harko kafin masallaci na madina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne manzon Allah ya tsaya kamin ya shigo madina asalin quba ita kuma wani dan kauye ne da yake shigowa makka madina sai ka zo a quba sannan ka kai a madina a yanzu yana a matsayin anguwa daga cikin anguwan Madina bayan gari ya hada da sosai masallacin manzo Allah ya kasance yana ziyartar sa ina tsammanin duk ranar asabar an gane da kyau ko to wannan masallacin shine Allah yake yabo da mutanen da ke sallah a cikin sai yake cewa a cikin masallacin akwai mutane masu son tsarkaka to kinan nan Allah ya yabi mutanen ne to sune shine da wannan aya ta safka sai manzo Allah ya kira mutanen Quba yace musu aikin me kuke yi da har Allah yake yabon ku a cikin alqur'ani sai suka ce to tunda dai ka ce yabon da Allah yake muna yana da alaka da tsarki to mu dai mun kasance tsarkin mu abu biyu ne in muka zo tsarki sai mun goge da dutse sannan kuma mu kawo ruwa mu wanke dan saboda mu tsarkake da kyau sai manzo Allah ya ce to dalilin wannan ne Allah ya yabe ku a cikin alqur'ani an gane da kyau ko ke dai riwaya mafi inganci shine busu ambaci duwa su ba ma'ana sun dai ambaci suna kula da tsarki sosai suna tsarki da kyau an gane da kyau ko a wannan hadisin yana nuna mun da cewa ashe duk wanda ya siffanta da siffa ta kula da tsarki to Allah yana son sa shi yasa hadisi an-nazafatu min al-iman ko dai nazafa tsafta tana daga cikin imani ko da yake hadisi ne wanda an yi magana sosai akan shi ko dai a takaice dai tsafta tana daga cikin abin da musulunci ya koyar da mu mafi girma abin da zai koya maka musulunci ya koyar da mu tsafta shine a ini sai ka wanke jikinka so nawa so biyar in dai kai mai jaddada arwallahi kun ga wannan bisai nuna mana musulunci na kula da tsafta da abin da ya kama da haka. Kenan nan muka zo ƙarshen babi na ladabin shiga ban ɗaki da kuma yanda ake tsarkaka daga mai yake da suna najasa ta hutsari da maniyi da sauransu. Jayyid, za mu zo a babi na gaba wanda yake da shi ma yana da alaƙa da wanga, shi ne babul ghusli wa hukmul junubi. Babi mai bayani akan wanka da hukuncin mai janaba. An gane da kyau ko? Jayyid, wanka da hukuncin mai janaba. Waye mai janaba? Shi ne wanda wanka ya zamanto dole a kansa ta dalilin hitowar maniyi. Kinan hitar maniyi shi ake ce ma mai yake da suna mutum yana da janaba. An gane da kyau ko? Kinan dan kai hutsari ba a ce ma kana da janaba, sai dai a ce baka da tsarki. Amma idan maniyi ya huto maka, za a ce kana da me? Kana da janaba. Malamai suke cewa ana ce ma mai janaba janaba ne kaman daga kaman dan saboda kaman lokacin da mutum yake da janaba, yujannibun nas, kaman kana nisantar mutane. Lokacin da kake da janaba ana so ka nisanci mutane, sannan kuma bayan wannan akwai wasu abubuwa da aka umurce ka nisance su, kaman yin sallah, kaman taba alqur'ani, duka an wanda yake da janaba zai nisance shi, sai ake ce mishi mai da suna al-junub kenan wanda yake da janaba. An gane da kyau ko? Kenan wannan babin zai muna bayani akan wanka na musulunci da kuma mi da kuma hukuncin wanda janaba ta kama sa, me yake haramun yayi, me yake halal yayi. Da farko mi ake ce ma wanka? Mafi yawanci idan aka ce al-ghuslu da larabci ana nufin ta'mimul jasad bil ma'i, shine game jiki da ruwa. Shi yasa ma malamai suka kasa wanka gida biyu, akwai sifatu kamali da sifatu ijzai. Akwai sifa ta kamala za mu ganta a cikin wannan hadisi. Sifa ta ijza ita ce mutum zai zo, misali yana da famfo na sama, sai ya kunna ruwan famfo da niyyar wanka, amma shi sai da niyya. An gane da ko? Da niyyar wanka ne za ka yi na sunna. Kenan sai ka zo ka tsaya a kan famfon ruwa sai ta zubo maka. Idan ka tabbatar da ko ina ya samu ruwa, kinan kai ta'mimul jasad bil ma'i. Me ya saura a yanzu ina ne ruwa ba su samu ba? Baki da me? Baki da hanci. In dai ba farko in ka zo ba haka za ka yi, ruwan su ta shiga. To in wannan kai shi kenan, sai a ce maka komai ya samu sai kai wannan ka. An gane da ko? To tunda dai ba haka za ka yi ba, in ka ga mai jiki duka ga ruwa, to a wannan lokacin sai ka ɗebo ruwa ka kurkure baki ka me? Ka shaƙa ma hanci, shi kenan ka ƙare wanka. An gane da kyau, wannan shi ne sifatu mai suna ijza, sifa wadda take ta isa amma dai ba ta kamala ba ce. To ta kamalar ita aka yi so. An gane da kyau ko? To ya take ita kuma? Ita kuma hadisi zai zo ya muna bayaninta insha Allah. In muka zo hadisin shi ma sai mu yi faɗaɗa bayani akan wannan siffar ta kamala. An gane da kyau ko? Dai kuma kafin mu je akan wannan, yana da kyau mu tattauna niyyar wanka. Ya ake niyyar wanka? Ita dai asali niyya abu ne wanda yake a cikin zuciya. Shi yasa malaman fiqh suke cewa an-niyyatu min a'malil qulubi lil lisan. Ita niyya aiki ne na zuciya ba harshe ba. Shi yasa furta niyya kowace irin niyya bid'a ne a musulunci. In ba niyya ta ne ba ta aikin haji, ko ita malaman suna cewa ba niyya ba ce, a abu ne wanda yake ladabi ne na aikin haji, shine labbaika hajjan ko labbaika umratan, su kadai ne ake fadin niyyar su ga baki, amma duk sauran ayyuka ba a furta niyya. An gane da kyau shine. Kuma ita niyya abu ne wanda yake kaman labari ne zaka ba kanka. Shi yasa hayyun suke cewa daga cikin ka'idodin fiqh suke cewa man azima shay'a faqad nawahu. Da mutum ya tinkari yin abu to yayi niyyarsa. An gane da kyau ko? Kenan ita niyya abu ne wanda yake tare da aiki. Zaka ba kanka labari ne zan yi abu kaza, aikin ka shi ke nuna kayi me? Kayi niyya. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Wanka a musulunci dukkan shi nau'i guda ne, babu wani bambanci. Abin da yake bambantawa shine me? Shine niyya. Zaka yi wankan janaba, niyya ta wankan janaba. Wankan juma'a, niyya ta wankan juma'a. za mu zo a gaba idan muka zo a wani hadisi wanda ya hada nau'ukan wanka shi za mu ƙara bayani akan niyyar wanka hadisi na farko a cikin wannan babin ma da ke cewa an abi sa'id al-khudri an karbo daga abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi yace al-ma'u min al-ma'i ruwa daga ruwa ne kun gani akai sai irin wannan babu ma'ana to nan dole sai an yi at-tarjama al-ma'nawiyya ba at-tarjama al-harfiyya ba a yin wanka ko kuma in mani ya huto ne za a yi wanka an gane da kyau ko kenan ruwa na farko za a ce ruwa ne na mani ko kuma a ce ruwan wanka al-ma'u min al-ma'i ana ruwa da ana wanka da ruwa ne idan ruwan mani suka fito an gane da kyau ko shi yasa akwai riwaya ta al-Imam al-Bukhari shi ya zo da bisirat al-hasr innamal ma'u min al-ma'i ai ba a yin wanka sai ruwa sun hito wa inda ruwa sune mani mani shi ma ana ce mishi alma kamar yadda Allah yake cewa khuliqa min ma'in dafiqa kenan nan ruwa na biyu sune mani ruwa na farko ruwan da zaka yi wanka da shi rawahu muslim muslim rawaito sa wa asluhu fil bukhari asalin sa a bukhari yake wannan hadisin yana nuna cewa ne akai sai abin da yake nunawa da za ka yi saduwa da matarka da za ka yi mahulkin kana saduwa mani bai huto ba to babu wanka a kanka shine abin da wannan hadisi yake nunawa an gane da kyau ko in kai jima'i ba kai inzali ba mani bai huto ba to babu wanka a kanka in kai mahulki mani bai huto ba to babu me babu wanka a kanka an gane da kyau ko musamman ma da shi na harkon kai jima'i mani bai huto ba kai inzali ba to babu wanka haka nan ne ko ba haka nan bane ku ce min haka ne ba hadisi nuna ba haka ya nuna to ku bari mun je gaba sai ku yi magana an gane da kyau ko to yanzu dai mazhabin mu menene an gane da kyau ko dai mu yi na me yake da suna na ɗaya daga cikin malaman mazahib ina tsammani Abu Hanifa ne ko ne daga cike cewa idza sahha alhadithu fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta shine mazhaba to hadisin kun ga an ce Bukhari da Muslim suka rawaito shi ya inganta ko bai inganta ba to kinan mazhabin mu yanzu menene in kai saduwa mani bai fito ba za ka yi wanka ba to mu je gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah yadda Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace idza jalasa bayna shu'abiha al-arba idan ya zamna a tsakanin bangarorin ta guda hudu thumma jahadaha sannan ya bata wahala faqad wajaba al-ghuslu to haqiqa wanka ya wajabta muttafaqun alayhi bukhari da muslim ya rawaito sa wa zada muslim muslim ya qara wa illam yunzil koda a ce bai inzali ba koda a ce maniyi bai mi ba bai hito ba har yanzu muna a mazhaba ta farko mun kuma mazhaba ta sabuwa ko tun daga hadisi aga yi da jago Abu Hurairah yake cewa manzon Allah ya ce idan mutun ya zamna a tsakanin gabobin ta guda hudu wace ce mata mace an gane da kyau ko mace za mu ce ba za ka ce matar aure tunda in har kin kace haka ne kenan wanda ya zane shi ma babu wanka a kanshi ko kin gani shi ma wannan wata matsala ce mai zaman kanta idan ya zanna a tsakanin gabobin ta guda hudu sannan sun majahadaha sannan ya wahalar da ita an gane da kyau ko malamai suka ce nan jahadaha kinaya ce anil ilaj anil ilaj thumma jahadaha ay thumma yake suna adkhala zakarahu fi qubliha ma'ana thumma jahadaha sanan ya bata wahala ma'ana yasa ma'ana al'aura shi ta shiga a cikin al'aurar ta faqad wajaba al-ghuslu tu wanka ya wajabta an gaya da kyau ko to shine sai manzo Allah ya ce wa illam yunzil koda ko bai inzali ba wancan hadisin shi kuma ya ce me sai an yi inzali sannan ake me ake wanka wannan hadisin yake ko matukar dai an kai ga shiga an yi turmi da tabarya ko da ruwa ba su hito ba za a yi me za a yi wanka kenan anan za mu samu matsaloli kamar haka babban matsala ta usulul fiqh shine mas'alatun nasikh wal mansukh akwai abin da ake cewa an-nasikh wal mansukh ma'ana hadisi yazo yace ayi kaza sai wani hadisi yazo yace kada ayi, an gane da kyau ko? To hadisin da yace ayi kaza in dai zaman to shine farko, to sai a ce wannan hadisin da yazo daga baya ya ne ya goge wancan hadisin. Kina wannan hadisin na biyu da yace idan dai ko da ruwa ba su yito ba akai saduwa sai an yi wanka, kinan ya goge wancan hadisin da yace mi idan aka sadu sai ruwa sun hito ne za a yi mi za a yi wanka, an gane da kyau ko? Wannan shine kenan, wannan shi ke nuna muna muhimmancin ashe a idan kana karatu ka san hadisan da suke duk hadisan da suke bayani akan matsalar da kake akan ta. Kun ga da a ce wannan malamin bai kawo wannan hadisi na biyu ba, ya kasance kuma wannan shine littafin da kadai kake karatu, shikenan sai ka tai mazhaba ka kai ni in kai saduwa sai ruwa sun huto za ka yi alwala, kamar yadda kuma akwai masu wannan ra'ayin, an gane da kyau ko? Ina tsammani ban san mazhabar zahiriya ba ce, ina tsammani kenan wannan shine akwai wani mazhabar da su in dai kai sadu da iyalinka sai ruwa sun huto sai ka yi izali sannan za ka yi wanka, kuma wannan kuskure ne domin ga hadisi karar ya goge wancan hadisin, an gane da kyau ko? Wannan shine kenan insha Allah. حديثنا قبا وعن أنس رضي الله عنه قال أنك تبودك أنس يدر الله تقارب تبتع أقريشياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس وعن أم سلمة نيجيرينا هكيجي هكذا يو وعن أنس رضي الله عنه أنك تبودك أنس يدر الله تقارب تبتع أقريش قال ياتي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله ياتي في المرأة دنجنة دمجي ترى في منامها دزات غني أتشكين قوانمتا ما يرى الرجل أبند نمجي في غني قال ياتي تغتشل ذات يوانكا متفق عليه بخاري دا مسلم سكر ويدوسا kenan anan an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da mace idan ta ga abin da namiji ke gani a cikin kwana, me abin da namiji ke gani ma'ana na nufin maholki, mutum namiji yana yin maholki wanda yana daga cikin alama ta balaga, kai maholki a cikin maholkin kana saduwa, to shine aka tambayi manzon Allah idan mace ita ma ta yi irin wannan maholkin shin hal akwai wanka akan ta, sai manzon Allah yace eh ita ma akwai wanka akan ta za ta yi wanka, an gane da kyau ko? A takaice wannan hadisi na muna yana ɗaya daga cikin mujibatul ghusli, abubuwan da suke tilasta mutum ya yi wanka shine maholki wanda a cikinsa aka samu inzali. To bambancin maholki da saduwa shine shi maholki idan ka yi sa ka yi maholkin saduwa wanka bai zamantowa dole akan ka sai mani ya fito, an gane da kyau ko? Wannan shine kenan, kuma idan mani ya huto za ka sani imma a cikin kwanan ka san da ya huto ko kuma a'a baka san ya huto ba, amma in ka tashi da dare da safe kamin ka gansa a wandanka, to wannan shine kenan. Shi kuma jima'i idan aka yi sa mani ya huto ko bai huto ba sai an yi ne sai an yi wanka, shine bambancin su, an gane da kyau ko? Wannan shine kenan. كما يقول الشاقية مكتنا قال حديثنا النقبة جزاد مسلم مسلم يقار فقالت أم سلمة سي أم سلمة تتي وهل يكون هذا هل ونن ينا كسن جيوا بعنا هر مجي دما تنا يوم مهلكي كما يقول نميشي جي مهلكي قال يتي نعم إيه فمن أين يكون الشبه تو أليناني كما تتي نياتكي كسن جيوا أنا يقول لكم معنا أم سلمة Ummu Salama ne gare ni ko ko Ummu Salama ce gare ku? Ha? Salama. Kina Ummu Salama tace har shin ita ma mace tana maholkin jima'i kamar yadda namiji yake maholkin jima'i, sai manzo Allah ya ce mata eh to ta ina dan ta ina kamar cicina take kasancewa. Mi manzo Allah yake nihi anan? Manzo Allah yana nihin ai idan mutun yi maholki zai ga ruwa ko? An gane da kyau ko? Ita ma haka mace idan ta yi maholki za ta ga ruwa. To wa'innan ruwan ai ta dalil ta hanyar suke ake samun kamanceceniya, ma'ana ɗa ya yi kama da ma'aifiyarsa ko kuma ya yi kama da ma'aifinsa, ya danganta daga maniyin ɗaya daga cikinsu ne, kamar da ya zo a hadisi na hadisu qissatu islamu hadha ibnu salam, a hadisi wanda ya bayanin labarin musuluntar ibnu salam abdullahi bin salam ɗaya daga cikin Yahudawar, ina jin na taɓa ba ku labarin hadisin ko? Yana da kyau mu kawo hadisin nan saboda muna a cikin lokacin na bayanin aibin Yahudawa. Shine lokacin da manzon Allah ya zo a Madina, kamar yadda yake a ɗabi'ance mun san akan cewa manzon Allah ya isko Yahudawa, akwai Yahudawa a Madina wanda zakkuwa ne suka yi. Wasunsu sun zo da niyyar in annabin ya bayyana su musulunta, wasunsu kuma sun zo da niyyar in annabin ya bayyana su me, su halaka shi su kashe shi, domin akwai wanda su aikin su kenan, inda sun zo kashe manzon Allah tun lokacin yana dan karami, kamar yadda ya zo a wani hadisi mursal wanda rijaluhu thiqatun ne, lokacin da me ake ce mata wadda ta shayar da manzon Allah, mai sunanta wadda ta shayar da manzon Allah ta tafi da shi a ƙauye, Halimatu Sa'diyya, lokacin da ta zo za ta ɗauki manzon Allah ta je reno da ta je shayar da shi, sai Amina ma'aikiyar manzon Allah ta ce mata wannan ɗan nawa ke kula da shi, sai ta ba ta labarin duk abubuwan mamaki da ta gani tun lokacin ina da cikinsa, tun lokacin da aka aihe sa, tun lokacin ina shayar da shi, ga abun mamakin da na gani. Kenan wannan babban mutum zai kasance ki kula da shi, kada ki wasa da shi, nace to tashiya. Da ta ɗauke shi suka je akan hanya, sai Halimatu Sa'diyya ita abin ya daure mata da kai. To mafi yawancin Laraba sun saba, wanda suka san tarihi ko kuma wanda suka san haraka ta sihiri mafi yawanci Yahudawa ne. Da ta gamu da wasu Yahudawa sai ta tambaye su, ta ce ku ba ni labarin wannan ɗan nawa, ga kaza da kaza, kaza da kaza, tun lokacin da ɗauke cikinsa kaza, tun bayan aihuwarsa kaza, ga siffarsa, ga siffarsa. Ko da ta ba da wannan labarin, sai wannan baihun da ta gaya ma sai kira wa'in sai ce ku zo, ku zo, ku zo. Suka yi kuskus ne, ashe kuskus ne da suke siffofin da ta gani su ne siffofin da aka gaya musu cewa wannan annabin yana da shi. An gane da kyau ko? Kawai sai shugaban ya ce a amso yaron nan a kashe shi, sai aka kira wuta. Za su kwace yaron su kashe shi, za su kwace manzon Allah su kashe shi, sai shugaban ya ce kai tsaya, ka tambaye ta maraya ne? Shi ce a'a. Sai aka ce mata maraya ne wannan yaron? Ta ce a'a, gani ne ce oshi ga baban shi dama tare da mijin take. An gane da kyau ko? Ka ce a'a, ku tai kai kamar baka sani ba. An gane da kyau ko? Ma'ana shugaban sai ma wancan malamin faɗa, ya ce kawai baka san da an ce maraya ba ne? Ta ce ga oshi ga baban shi, kuma har za ka ce mana wannan shi ne? Sai aka ce ku tahiyyaku, domin sun san a cikin alamar shi Muhammadu mine ne? Maraya ne. Halimatu Sa'diyya nan ta fara huci, ta ce a Allah ya tseratar da ni daga kaidin su, ma'ana da na wulakantar da wannan amanar ta. Tun ga tun wannan lokacin suke kokarin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bata kare ba, suka isko shi har Madina. To muhallu shahid dai, lokacin da manzon Allah ya zo Madina, shi Abdullahi bin Salam yana ɗaya daga cikin sahabbai, yana ɗaya daga cikin Yahudawa wanda suka zo da niyyar in annabin ya bayyana su musulunta su bi sa, domin ba a taruwa a lalace. Ko yanzu da muke faɗin Yahudawa manzon Allah Allahu subhanahu wa ta'ala ce laisu sawa'a, ba duka ɗaya suke ba, akwai na kirki a cikinsu, sai dai ni, sai dai mafi yawan mutanen banza ne, shi yasa ma ba a ga na kirki. Ka'ida ce a wajen malaman fiqhu suke cewa al-ibratu bil kathiri sha'i'a la bil qalili nadir. Akwai da yashi abin da ake lura shi ne mafi yawan, ba a lura da ƴan kaɗan kin, musamman ya kasance abu ne wanda sharri sa yayi yawa. An gane da kyau ko? To wannan shi ne kenan. To kenan Abdullahi bin Salam yake ko da ya ga manzon Allah sai ya ce wannan wajhuhu laysa wajhu kazzabin, huskar sa ba hurtan ba huskar makaryaci ba ce. Kusan so da yawa in kai mutumin kirki ne, idan kai mutumin kirki kana ɗan shi a cikin jikinka haka. An gane da kyau ko? Dai ya ce huskar sa ba huskar mutanen banza ba ce. Sai ya zo ya ce ina so zan maka tambayi guda uku, in ka bani amsar su zan musulunta. Me ye tambayoyin naka? Ya ce na farko, menene alama ta farko ta tashin alkiyama? Tambaya ta biyu, ma awwalu ma ya'kuluhu ahlul janna, me farkon abinda 'yan aljanna za su ci, abinda za a tarbe su da shi? Na uku, min aina yakunu shaba, ta wace hanya ce ake samu ɗa yayi kama da ma'aifiyarsa ko kuma yayi kama da ma'aifinsa? Su ne tambayoyin guda uku. Na farko sai manzo Allah ya ce alama ta farko tashi alkiyama shine wata huta ce za ta fito daga gabas ta koro mutane zuwa yamma. An gane da kyau ko? Wannan shi da kenan. Abu na biyu, gabas kin nan kun san ko ina ne hanyar a tsari na duniya? Ita ce wajen abin ga ina ne gabas a tsari na karta duniya? Ina ne ake yaƙi yanzu? Can ne mana duka Sham, to wuta tana ga tashi gobe ta tashi bata dai fara koro mutane bane ko to ana zuwa to wannan shine ai in kuna bin BBC mu suke cewa gabas ta tsakiya gabas ta ina ne to duka su ne a can bangaren Asia su ne gabas to can ne za ta fito daga gabas ta koro mutane zuwa yamma to alama wannan tace babban daga cikin manyan alamomi ake ni tace alama ta farko tambaya ta biyu farkon abin da mazalaci masa farkon abin da yan aljanna za su ci shine antarmi antarkihi an gane da ke ko kai aljanna akwai shagali antarkihi tace abin da za su yi kari da ita karin kumallo na farko da za su yi to abu na uku shine ya kamata ke kasancewa shine muhallu shahid mazalaci masa kama tana kasancewa ne idan ruwan namiji ya riga ruwan mace to wannan lokacin dan zai yi kama da wa zai yi kama da ma'aifinsa amma idan ruwan mace suka riga zuwa to dan ko diyar za ta yi ne za ta yi kama da wa za ta yi kama da ma'aifiyarta an gane da ke ko zaka samu mace amma ta yi kama da ma'aifinta akan me akan ma'aifiyarta kamar zan yanda zaka samu namiji ya yi kama da ma'aifiyarsa haye da me haye da ma'aifinsa to wannan kun ga daga gare ka ne ruwan ka ne suka zo suka yi latti an gane da ke ko in ka iya in kana so kazan sa suna zuwa da wuri su riga na ta kazan rike na ta in ka iya wannan ina ga sani ga wanda suke zargin matan su dan suna aiwa diya wanda ba su kama da su an gane da ke ko kenan ba lahinta bane in ka ji haushi ka sa kullun ruwan ka su riga zuwa to maza Allah ya nuna masa ga yanda ake an gane da ke ko to a wannan lokacin ka mu je dai zuwa ka abin ya canje mun lokaci dai mu yi da kisar ko a bar ta haka ha a sai da tun da mun taba bada labarin mun ga yin muhallin shahid dai kin a ƙarshe dai musulunta yayi kuma da yan musulunta sai da aka nuna mun wani makirci na Yahudawa a cikin labarin mu je hadisi na gaba wa na Aisha radiyallahu anha qala daga Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance ya tashilu min arba'in yana wanka dalilin abubuwa guda hudu ma'ana yana wanka daga abubuwa guda hudu min alhijama daga alhijama ita ce me yake da suna qahu wa yawmal jumu'a da kuma ranar juma'a wa min al janaba ne farko ko min al janaba na farko shine dalilin janaba idan janaba ta kama sai yana wanka wa yawmal jumu'a da ranar juma'a wa min alhijama da kuma idan yayi qahu wa min ghusl almayyit da kuma idan ya wanke mamaci idan yayi mamaci wanka rawahu abu daud wa sahahu ibnu khuzaimah wannan hadisin har yanzu yana bayani akan abubuwan da suke sa ayi wanka an gane da ke ku daga cikin abubuwan da aka zano akwai abun da dole ne ayi wanka akwai abun da mustahabbi ne akwai abun da meke da suna sunna ne an gane da ke ku mu dauki janaba wankan janaba dole ne ko ba dole ba dole ne na biyu wankan juma'a dole ne ko ba dole ba shi wannan ku bar mu na shi in mun je a gaba akwai me yake da suna akwai labari yanzu mu bar shi ba mu sani ba an gane da ke ko to wa min alhijama qahu shi kuma menene shi kuma wannan sunna ne shi ba ma mustahabbi bane shi sunna ne an gane da ke ko manzo Allah idan yayi qahu wataran yana yin wanka wataran bai yin wanka wataran ko ar wallahi ma bai yi sai ya tayye sallah kun san dalilin kahon manzon Allah manzo Allah kun san sudiya ana ga manzo Allah yana qahu ko malamai suka ce dalilin wannan qahu da manzo Allah yake yawan yi makirci ne na Yahudawa ba Yahudiyar da ta sama manzon Allah poison a cikin abinci an gane da ke ko da yace wannan abincin tunda ai sai da yace abincin sannan naman yayi magana yace kada ka ci duha akwai me yake da suna akwai poison a cikina sai ya bari to har yanzu wannan poison kin shine yake sa manzon Allah sai ya yi shaushawa tunda har wajen mutuwar sa sai da yace yana jin wannan poison kin a makobaran sa kun ga sai sa malamai idan suka tashi dalilin bayanin dalilin abin da yake dalilin mutuwar manzon Allah sai su ce yana daga cikin dalilin rasuwar manzon Allah poison kin da Yahuda suka sa masa dan Allah ya kaddara sai ya kare annabcin sa ne sai ya kare sakon sa ne sannan zai tahiya shi yasa fazon kin bai kashe sa ba sai da ya kare aikin da yake sannan fazon kin yayi ne sannan fazon kin ya abu tunda fazon kin shi kakkatse manzon Allah in meke da suna jijiyoyi tunda shi fazon kin jijiyoyi ke kakkatse ma mutum to haka manzon Allah lokacin da ya zo rasuwa sai da ya ga yi wannan yace har yanzu ina jin wannan maganin fazon kin da aka same ni a cikin makogaruna. An gaya da ke ko wannan lokacin na muna makirci nawa na Yahudawa. To shi yasa manzo Allah yake yawan yin shaushawa dan saboda Yahuda wannan jinin na fazon kin yana yawan yin kaho. To sai idan ka wanke mamaki, an gaya da ke ko shi me yake da suna a wannan akwai malaman da ma suka je hadisin da yazo akan wanke mamaki, ma'ana suna ganin hadisi ne wanda bai inganta ba. An gane da ke ko to in ma ya inganta dai shi ma yana nuna mustahabi ne, ba dole bane idan ka wanke mamaki kai ma sai kai wanka, kamar yadda muka tattauna mas'alar a wancan satin. Wa an hadisi na gaba, wa an abi hurairah radiyallahu anhu, an karbo daga abi hurairah da Allah ta kara tabbata a gare sa, fi qissati Thumamah ibn Uthal, a cikin kissar tarihin Thumamah ibn Uthal, indama aslama lokacin da ya musulunta, wa amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an yaktasila, sai manzo Allah ya umurce sa da yayi wanka. Rawahu Abdur Razzaq ya rawaito sa, wa asluhu muttafaqun alaihi, asalin hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito sa. To wannan hadisin kuma ai dole ne sai mun ka kissar ko idan Abu Hurairah ya rawaito a cikin hadisin kissar musuluntar Thumamah ibn Uthal, da ya musulunta sai manzo Allah ya umurce sa yayi wanka. Wane ne wannan Thumamah ibn Uthal? Thumamah dai daga cikin sarakai ne na garin Yamama, dai daga cikin garuruwa ne wanda suke a cikin kasar Hijaz, suke kusa ga Makka. An gane da kyau ko? To shi wannan shugaban nasu wata ran yana tahiya ya dawo daga balaguro, to sai an yi daidai akwai wata sariya, wata runduna da manzo Allah ya tura akan su je su tarke wasu kafirai. To suna akan hanya su ta dawowa, sai suka gamu da wannan Thumamah kin, wannan mutumin da suka gamu da shi sai suka kamo shi a matsayin an kamo bawa. Da suka kamo shi suka sa mishi mari, suna kawo shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce musu kai kun san wane ne wannan? Suka ce a ba sani ba. Sai manzo Allah ya ce ai huwa maliku Yamama. An gane nake ku shugaban Yamama ne, shugaban garin Yamama ne kuka yi ma wannan kamun karan. An gane nake ku jami'a musulunci ko shugaba na kafirai shi ma ana bashi girman shi. Manzo Allah ke cewa anzilun nasa manazilahu, ko Aisha ce take cewa anzilun nasa manazilahu, ko kuma manzo Allah ne ina samani hadisi ne ku sabke mutane a matsayin su. Manzo Allah ce kun san waye wannan? Ai sarkin Yamama ne. Sai manzo Allah ya ce to abinda nake so gare ku ku mutunta shi, a daure shi a masallaci, dauri ba wanda zai ji masa ba. Aka zo a masallaci aka daure sa ɗaya daga cikin ginshikan masallaci, a cikin masallaci aka dame sa. Manzo Allah ya ce a zan kawo masa abinci, kuma abinci mai kyau, irin abincin da kuma kuke so kuma kuke ci. Ana kawo masa abinci, ma'ana ana girmama sa. Iyaka dai kawai a dame ki a cikin masallaci, yana ganin musulmai na shigowa suna sallah, in manzo Allah na wata ɗan nasiha a masallaci duka yana shi. Manzo Allah sai ya zo ya ce masa ya kai Thumamah ba za ka musulunta ba? Sai ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za ka sake ni to ka san da cewa ka saki wanda zai gode maka, ma'ana in ka sake ni zan gode maka. Ya ce in kuma kuɗi kake so to ka ne ka sa kuɗin da kake so za mu biya ka, domin an ce sarki ka san mutum ne mai kuɗi. An gane da ke ko? In kuma kashe ni za ka yi to ka san da ba zan musulunta ba, in kashe ni za ka yi to ka san da ka kashe mutum mai jini, ma'ana ka kashe danginka, ka kashe dan uwanka Balarabe. Haka yake chaka yace ma manzon Allah. Sai manzon Allah ya ta yi kyare shi. Kwana na biyu manzon Allah ya zo kara ce masa ba za ka musulunta ba, ya kara gaya manzon Allah irin wannan magungunan. Sai da manzon Allah ya wannan sau uku har na ukun bai musuluntan ba. Da manzo Allah ya tahi, sai a wata riwayar ma me yake da suna sai da ya tahi yayi wanka yana zakuwa ya isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zanne, sai daga hannu ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya musulunta. A wannan lokacin sai manzo Allah ya ce mishi yaje yayi wanka, irin wankan da ake yi na shiga a cikin musulunci, to shine muhallu shahid ana. An gane da kyau ko? Thumamah tarihin sai abu ne wanda yake da dadi sosai, domin ana cewa shi ne farkon wanda ya fara yin umara da labbaika, domin a kan hanyar da suka kamo sa zai je Madina, zai je Makka ne wajen aikin umara. Kun san ko a lokacin jahiliya suna umara, sai dai umar su ta shirka. Ya ce ya manzon Allah umara zan je, ka koya mini umara ta addini. Manzon Allah ya koya masa umara ta musulunci. yana zuwa a Madina a Makka ya fara labbaik Allahumma labbaik sai Laraba suka ji to wani musulmi ne kuma yayi hawan kuran shigowa a cikin Makka ba tare da izininmu ba suka yi masa acha da adduna suna zakuwa da takuba sai aka ja baya sai wani saurayi ya caka masa ya sare masa wuya sai aka yi rike shi aka ce kai ka san wane ne wannan yace a bai sani ba ashe da suka zo su sauran da suka ja baya suka fasa sararsa sun san ko wane ne an gane ko dai ne daga cikin yan ta'adda kamar irin su Abu Zarra ko shine suka so kashe suka ce kai mutunan Gifar za ku kashewa ai gogon san ku akwai ta'addanci to sai suka ja baya shi wancan saurayin tunda bai san kowaye bane da suka rike suka ce ka san kowaye kace masa ai sarkin Yamama ne in ku kuka kashe shi za ku mutu a cikin Makka da yunwa domin Yamama daga can ne ake zo musu da alkama kun san Makka ba sa da kasa ta noma ce in ku kashe shi kun san ku ba za ku fara cin alkama ba tunda alkama ita ce mafi yawan abincin su a wannan lokacin suka kyale shi da karshe dai kamin ya tahi sai da musu barazana yace inna kuma ba za ku taba samun alkama a cikin garin nan naku ba sai da izinin manzon Allah da ko ya tahi ya hana alkama ta shigo sai da garin Makka suka yi yunwa har sai da ya kai babu abin da suke ci in ba dabino ba domin da ma shi ne suke noma dabino kuma kawai baya isa yunwa ta kama garin Makka sai da suka tura sako wajen manzon Allah akan da Allah ya ba wannan sumamakin hakuri akan ya bari a shigo musu da alkama yunwa za ta halaka su manzon Allah ya tura sako zuwa ga sumama a wannan lokacin ya ba da izinin a shigo da alkama wai ba kyauta bane za ta shigo ha sai ne za su yi an ga yadda ke ku shi yasa malumi suke cewa horkon wanda ya fara sa ni takunkumi a wane ne shi da su baba to kun ga takunkumi ga waye samu asali ga musulmi ya samu asali domin dukkan shi abu ne na muke suna dubara ce ta yaki hadisi na gaba ko lokaci yayi da ƙarshe zalike da magana mai muhimmanci shine a wannan satin mun gamu da iftila'i da sharaftawa ta rasuwar ɗaya daga cikin iyayenmu wanda suke jagororin addini a wannan ƙasar tamu ta Niger shine Malam Shu'aib Sheikh Shu'aib rahimahullahu ta'ala kwanakin baya muna cewa hafizahullahu ta'ala a yau kuma muna cewa rahimahullahu ta'ala rasuwar irin waɗannan mutanen abu ne wanda yake girgiza duk mutunan da ya san muhimmancin su a cikin al'umma domin rasuwar irin su malamai suke cewa dalilin rasuwar su to za a iya samun gidi mai girma a cikin addini wanda da wuya a samu wanda zai zo ya toshe wannan gidin suka ce duk malamin da ya tahi to da wuya a samu wani malami an gane da kyau ko wanda zai iya toshe gidin nasa a inda ya bari domin tasirin wancan kin ba zai bar shi ba an gane da kyau ko har zuwa sai tashi alkiyama kuma rasuwar malumai musamman kuma jagorori yana ɗaya daga cikin alamu na tashin alkiyama wanda za Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas Allah ba zai doke ilimi ba kaman da alƙawari na ƙarshen duniya zai doke ilimi ba zai doke ilimin ba wai akai tsaye kana mai ilimi da sai ka tashi ka isko baka da ilimi a'a walakin yantabidu yake suna yaqbidu al-ilma bi maut al-ulama zai dauke ilimi ne ta hanyar mutuwar malumai to kenan mutuwar malumai abin horko da zai tuna maka shine alama ce ta mi ta tashin alkiyama daga cikin kananan alamu na tashin alkiyama kuma rasuwar wannan bawan Allah wannan ma'afin namu wallahi ta tuna min da wani abu musamman da naje a wajen jana'iza na ga turirin mutane Allah ya shaida na jima ban ga jana'iza ba ko in ce da ni dai ban taba ganin wata jana'iza da naga dan mutum ba a garin Yamai ko ba a cikin Yamai ba inda dai ni na halarta kamar wannan jana'izar tasa kuma wannan alama ce ta me alama ce ta husnul khatima karshe na kwarai kamar yadda manzo Allah ya ce mutum 40 su tsayu akan gawarka ba sa ma Allah shirka dalilin wannan sai Allah ya baka ya ba su cetonka ma'ana sai sun cece ka dalilin wannan a wajen wannan jana'izar ko idan ka tahi zaka ga mai tsallagaggen wando zaka ga mai cirarren kaya zaka ga mai rawani zaka ga mai rike da asuwaki zaka ga da mai dogon gemi na faɗi wannan sifofi ne domin duk sifofi ne nawa sifofi ne na mutanen kirki to dukkanin nau'in mutanen kirki zaka same su a wannan wurin alama ta horko ta husnul khatima kenan karshe na kwarai abu nabi kuma abun sai ya zo a ranar wace rana ranar alhamis wanda ita ma yana ɗaya daga cikin alama ta shahada mutum ya mutu a ranar Alhamis ko kuma a cikin daranta. Kun ga wannan duka alamomi na husnul khatima. Ashe za mu iya cewa muna fatan Allah ya azurta mu da mutuwa irin mutuwar wannan ma'aifin namu. Sannan ina shawartar ku da ku yawaita wannan addu'ar. Allahumma inni as'aluka husnal khatima. Ya Allah ina roƙonka kyaukyawan ƙarshe. Domin innamal a'malu bi khawatimiha. Ƙarshen ka Allah yake dibi. Kuma baka san lokacin da mutuwa za ta zo maka ba. Wallahi a kwanan nan jiya da shekaran jiya na karanta labari guda biyu wanda ya tada min da hankali. Labari na farko ɗaya daga cikin 'yan wasan kwaikwayo na Nigeria, har sunanta in na gani kun sani, ta turo hoton wata a bikiyarsu 'yar wasan kwaikwayo daga cikinsu da ta sha kokain, ma'ana ta sha ƙwaya. Yanzu ƙwayan nan ta haukatar da ita. Bayan ta haukatar da ita, ana rike da ita a inda aka liƙe ta ba abin da take faɗi shine a zo a sadu da ita. A zo a sadu da ita. Kun san akwai maganin ƙarin ƙarfin mata da suke sha ko? To shine dama akwai ƙwayar da take da alaƙa da wannan. Abin da take faɗi kenan. Babu hankali kuma kalmar da take furta ba kalma bace wanda duk mai kunya yake son yayi. Zo ka sadu da ni, duk wanda yazo zo ka sadu da ni. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wace irin wani irin kaskanci ne ya kai wannan? Allah ya sauke. Bayan wannan shi kuma na ƙarshe shi ma da zamu liƙe da shi. Shi ma har yanzu a wata jarida ce daga Nigeria. Kusan Nigeria tumbin giwa ko? To haka akai. Shi ma a garin me yake da suna a garin Kogi. Ita ma saurayi ne da budurwar shi. To a cikin tarihin nasu kun san abun kana mutanen banza. Mace za ta yi maka kuri da cewa ai kai baka da ƙarfi, kai ba komai bane an zo wajen kwanciya. To shine shi kuma ya dake mata gari. Da yake dake mata gari sai ya sha maganin ƙarfin maza. Da ya sha maganin ƙarfin maza an zo ana fasikancin da suka saba yi. Suna a cikin fasikancin nasu. Ita yarinyar ta ce masa ya tsaya ta gaji. Sai shi kuma ya ɗaukar abun kamar wasa. Ya ce ba hijinka ce wani da ƙarfi ba. Yana cikin yi wannan yariyar rayuwarta ta ne. Rayuwarta ta ɗoke abin ya yi ƙarfinta. Aka zo aka kwashe ta a kan gado ta ƙare tana a cikin zina ta tafi. Wannan husnul khatima ne, su'ul khatima. Mun ba da misali na ƙwarai, mun ba da misali na sharri. Allah ya kare mu, sannan kuma ya tsare mu da imaninmu. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya kamata a je ko? Insha Allah. Jama'a, akwai wanda ya kawo shawarar wanda kuma dama ya kamata a ce mun yi ta. Cikin wannan majalisin namu akwai ɗiyan Sheikh Shu'aibu da suke a wannan majalisi, akwai Abdul Wahab da Abdul Salam, dukkansu suna zakuwa a wannan majalisi. Kenan dalilin wannan yana da kyau a ce a yau wanda suke da dama a ce mun je wannan gidan mun yi ta'aziyya. An gane da kyau ko? In mun kare sallah insha Allah wanda suke da abun hawa za mu samu wanda ya san gidan sai mu je tare. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A nan kusa ne, kenan za mu tsaya insha Allah. Insha Allah.
حي على الصلاة.